بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kama yadda gabatarwa ta gabata zamu yi wa junanmu wato tattaunawa ko kuma tunatarwa a takaice sosai game da falalar ilimi da kuma falalar masu ilimi wato malamai na addinin musulunci duk sanda za a yi magana akan falalar malamai a musulunci ba a raba ta da ita kanta falalar ilimi Al-Qur'ani mai girma ya zo da bayani mabambanta akan falalar masu ilimi wanda kuma duka wannan falalar tana koma ne ga mutanen da suke da ilimi na shari'a wato ilimin Al-Qur'ani mai girma da sanin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sanin karantawa irin ta magabata kamar yadda Ibn Qayyim yake faɗa a cikin littafin shi fa'ilamul muwaqqi'ina rabbil alamin in aka ce za a kwararo wato nassoshin alqur'ani ne da suke magana akan haka za a iya kawo ayata guda 100 wanda take magana akan falalar malamai da falalar masana ilimi kamar yadda malamai suke ta yin haka a wurare daban-daban kamar shi Ibn Qayyim a cikin Ilamul Muwaqqi'in kamar Badruddin Ibn Jama'a a cikin littafin shi wato na abin nan adabul abin nan adabul talibul ilm zan takaito akan ayoyi ɗaya ko biyu ko uku tunda ishara ce muke Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi cewa kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab a cikin suratu zumar kenan Allah ya ce ka ce musu shin waɗanda suke da ilimi da waɗanda ba su da shi za su yi ɗaya waɗanda suke gane bayanan da Allah yake yi su ne kaɗai masu hankali ma'ana wannan tambaya ce da ma'anar korewa ma'ana la yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna waɗanda suka yi ilimi da waɗanda ba su da shi ba su taɓa zama ɗaya a wurin Allah ba su taɓa zama ɗaya a cikin mutane ba su taɓa zama ɗaya a cikin ɗabi'unsu da tsarin rayuwarsu ta kowace fuska ba za su zama ɗaya ba har ila yau Allah subhanahu wataala yana faɗa a cikin mujadala yake cewa يرفق الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات الله سبحانه وتعالى يرى أوكا كوأن دا أكبي وإلمي دا مؤمني درجات متاكين دا يوى الله يرى أوكا كاسو في رسول متن هكذا أتكين آل إمام فرق الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط الله سبحانه وتعالى دا كين شياشي دا سوى babu sarki abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai shi Allah ne wal mala'ikatu haka nan mala'ikun Allah su ma sun shaida haka wa ulul ilmi qa'iman bil qasd haka nan malamai su ma sun shaida haka shine Badruddin Ibn Jama'a yake cewa wannan kadai ta ishi malamai alfahari cewa Allah subhanahu wataala ya gwama aikin sa na shaidawa da nasu daga Allah sai mala'iku sai malamai su kadai Allah ya zaba ya ayyana cewa sun shaida cewa shi Allah subhanahu wataala shi ne ubangiji abin bauta shi kadai babu abokin tarayya da shi na san galibin mun shajin hadisin da ake cewa al ulama warathatul anbiya wannan hadisi ne mashhuri kusan a bakin kowa al ulama warathatul anbiya malamai sune magada annabawa wa innal anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinar kuma su annabawa basu bar gadon kuɗi zinariya ko azurfa ba wa innama warathu al-ilma sun bar ilimi man akhadahu akhada bihaddin wahid wanda duk ya rike wannan ilimin yayi ruku da rabo mai tsoka Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi wannan hadisin yana nuni zuwa ga falalar malamai kamar yadda muka ji a muhadar da malam Abu Uwaisa ya gabatar mana Allah saka masa alkhairi ya ambaci darajar wato annabawa ta fuskar zaben su da Allah ya Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas Allah yana zaben mutane manzanni sannan yana zaben mala'iku su ma manzanni wadanda yake turo su su kawo manzannin shi cikin mutane sako ma'ana sai Allah ya zabi bawansa sanin kike ba shi sakon shi. Waɗannan annabawa da Allah ya zaba suna rayuwa kamar sauran mutane su mutu, amma addinin nasu zai ci gaba da wanzuwa. To su wane ne suke zama a kujerar annabawan nan su dauki dawaine ci gaba da yada addinin da annabawa suka kawo na tauhidi da mutan Allah? Su ne malamai, shi ne ma'anar gado da annabawa suka bar wa malamai. Ta ku duk wanda za a ce ya zama yana zaune a matsayin manzo na Allah ko annabi na Allah, babu shakka wannan mutum ya samu daraja mai girma. Don haka malamai suke cewa su wato dan adam yana da iyaye kala biyu. Akwai uba wanda yake na jinsin shi, biological father, wasu ne dan fara da Hausar nan kasar ba, wato uba wanda ya haife shi gwaru-gwaru. Sannan kuma akwai spiritual father, wato uba wanda yake mishi tarbiyyar zuciyarsa, shi ne malamin shi. Hasali ma malami shi zai gaya maka cewa mahaifinka ɗin can Allah ya ce ka mishi biyayya. A gun malami zaka ji labarin, zaka ji wannan katin cewa in ka bi iyayenka zaka samu aljanna, idan ka saba musu Allah zai yi maka azaba. Ku wake gaya mana wannan ka'idar mai muhimmanci a rayuwa? Malami suke gaya mana, su suke karanta mana cewa Allah ya ce a dai ibudullah anishkur li waliwalidayka da ire-irensu. Ina fata mun gane wannan. Dan haka shi yasa Sufyan ats-Tsauri rahmatullahi alaihi yake jawabi game da falalar malamai, sai yake cewa arfa'un nasi inda Allah, mafiya daukakan mutane a wurin Allah, manzilata wanda suka fi kowa daukakan matsayi a wurin Allah, man kana bainallahi wa bainan nasi, shine wanda yake shiga tsakanin mutane da tsakanin Allah. Wato wanda zasu koya wa mutane yaya za ku yi ku ba Allah, su zasu koya wa mutane yadda za su ba Allah. Sannan idan mutum ya samu kuskure a cikin biyayyar Allah ko ya wani sako, su za su gaya mishi ya za a yi tuba ya koma tafarki mai kyau. Waɗanda suke yin wannan aikin, wanda suke zama tsani tsakanin bayi da Ubangijinsu, sun fi kowa daraja a wurin Allah. Ya ce wa humul anbiya'u wal ulama, wanda suke wannan aikin su ne annabawa da kuma malamai. Annabawa su Allah ya aiko bashiran wa nadhira, su ja kunnen mutane kuma su yi musu bishara da aljanna. Sannan kuma idan mutane suke kuskure, suna musu da za a yi a tuba. Da haka mutane suke zagun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su bar irin kuskuren da suka yi ko zunubin da suka yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su mafita ta istighfari, ko wanda in haddi ne ya kama ya musu haddi. Duk wannan kokarin hada tsakankaninsu da Allah ya zama akwai alaka mai kyau. To bayan shudewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suka ɗauki ragamar wannan aiki su ne malamai, tun daga malamai cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu har zuwa zamani na ƙarshe a duniyar musulunci. To malamai su suke yin wannan aiki, su suke zaune a kan kujerar annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haka nan shi ma malam Sahal ibn Abdullah Tustari, wani malami cikin sufaye na da can, Allah ya gafarta mishi, shi ma yake wasafa muhimmanci da darajar malami a cikin al'umma. Yake cewa man arada nazara ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama, idan kana so ka ga ina ne majalisi inda annabawa suke karantawa, ina ne ya kama da mazaunin annabawa a cikin duniyar, a cikin wannan duniya da muke rayuwa, ina ne ya kama da inda annabawan Allah suke zama su karantar da mutane? Je ka kalli wurin da malamai na Allah suke karantarwa, wannan shi ne misali na wurin da annabawa suke zama su karanta. Haka a wannan zamanin da muke rayuwa nan kusa, al-Allama As-Sa'idi rahmatullahi alayhi yana magana akan falalar ilimi da malamai, yake cewa laula al-ilma lakana an-nasu kal-bahai, kira ba dan ilimi ba da mutane za su zama kamar dabbobi ne. Al-bahaim su ne su akuya da rago da saniya da raƙuma da makamantansu. Ya ce laula al-ilm lakana an-nasu kal-bahai, in ka lura da kyau babu abin da ya bambance ɗan adam daga sauran halittu kamar hankalinsa. Hankalin nan kuma ba a haifan mutum da shi, amma daga baya hankalin yake samuwa. to me ke samar da lafiyayyen hankali shine a saka mishi ilimin shari'a alqur'ani da sunna su kadai ke bai mutum hankali da gani wanda duk bai da shi zaka iya ganin yana rayuwa kaman dabba ina za mu ga misalin haka aikace shine kalli duniyar turawa saboda ba su samu wannan shari'a ba da yace laula al-ilm da ba dan ilimi na shari'a ba lakana nasu kal baha'im da mutane sun zama kaman dabbobi idan turawa da ake ganin su wai sun ci gaba a kere-kere na zamani amma rayuwar su yayin ta dabbobi ta fuskar alaƙar su da rashin kunya da rashin mutunci da sanin rashin sanin darajar na gaba da rashin sanin wato mutuncin kai babu abin da ba sa yi na badala da rashin hankali sun koma kamar dabbobi din tunda yanzu a cikin turawa ana samun alaƙar jinsi tsakanin ɗa da mahaifiya ko tsakanin mahaifi da ɗiyarsa kuma har su haihu ko ba sa jin kunya kaga haka dabbobi suke yi ko haka dabbobi suke yi sawa'un shanu ne ko tumaki ko awaki ko raƙuma duk suna yin wannan to yanzu da sara suna yin irin wannan badala dabbobi su ne suke saduwa da junansu akan titi kowa yana kallon su haka turawa suke kaga ya tabbata sun yi kama da mene albahari kamar yadda wannan malami yake bayyana to abin da nake so mu fahimta a nan shi ne mu ma musulmi idan ba mu koyi ilimin addini ba za mu iya aukawa cikin irin wannan farar da su ciki za mu dinga wasu abubuwa sun yi kama da na dabbobi Allah ka tsare sannan yake cewa yace lakana nasu kal bahaimi fi zulumatil jahala da mutane za su zama kaman wato abin nan dabbobi a cikin duhun jahilci walau lal ilm yace da ba dan ilimi ba ma urifatul maqasid wal wasa'il ba za a gane al maqasid ababan da ake nufata wal wasa'il da kuma hanyar da za a bi a kai ga waɗannan abubuwan manufar dan adam a duniya musulmi manufar ka ita ce ka samu ka tsira ka koma lahira salin alin ka shiga aljanna wannan ita ce asalin manufar zaman ka a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake a cikin hadisi mai tsayi wata rana Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu yayin wasu mutane sallah sai ya tsawaita musu sallar isha sai dan akwai wani saurayi a cikin su wanda shi kuma ya je daji ya dawo a gaje ya fakin raƙuman sa a gefe yana jira ai sallah ya karasa gida da sallar ta mishi tsayi sai ya koma gefe kawai ya karasa sallar shi gari na wayewa kuma ya tafi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kai karan Mu'adh dan Jabal cewa limamin su yana tsawaita musu sallah su ba za su yi wannan sallar sai tare da shi ma Mu'adh din ya je kai karan wannan bawan Allah akan cewa wani munafiki ne ana sallah ya sallame yayi tashi daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi jawabin kowa sannan sai ya yi hukunci ya ce ma wannan bawan Allah kai saurayi me ka karanta da ka koma gefe kana yin sallar ka yace da na koma gefe kawai ni na ce ne ya Allah ka sa na aljanna ka sa na a wuta shi dan ni ba zan iya irin maganganu da kuke ta yi kai da Mu'adh masu yawa ni ba zan iya su ba addu'o'in da kuke sun yawa ni ba zan iya ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi yake cewa ala hada mudaddin ai mu ma duka addu'ar da ka ji muna yi mai sujuda mai ruku'u mai zaman tahiyya mai addu'a an gidan koyaushe addu'a da muke Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ma abin da muke ta yi kenan neman aljanna da neman Allah ya tsare mu daga duka wannan shine ash-shahid kenan abinda kake bukata a duniya babu kaman ka mutu da imani kamar da Allah yake cewa la tamutun illa wa antum muslimun wannan shine al-maqsad manufarka to ta wace hanya za ka buga kai ma wannan manufar in babu shari'a musulunci babu yadda za ka san wannan babu yadda za ka san menene manufar halitta da Allah ya maka balle za ka san menene hanyar da za ka buga kai ma wannan manufar ilimi na addini shi ke karanta da wannan magana wannan mafita al-imam as-sa'idi ya ci gaba da magana yana cewa al-ilmu huwa an-nuru fi dhulumat ilimi shine haske da yake haska dubbai wa huwa ad-dalilu fil matahat shine dan jagora wanda zai dawo da kai kan hanya idan ka bata idan kayi makuwa ala sawan wasu tawasan ta makuwa idan ka kasa gane hanya wal hadi li akmalil fara'id ilimi shine shi da kai zuwa ga hanya mafi daidaituwa
yace bil ilmi yarfa'u Allah darajati al'abd, da ilmi Allah yake daukaka darajar bawa, wa bil jahwi yahwi ila asfali darakat, sannan jahilci shi kuma shike mai da bayi, shike mai da mutum ko yana da daraja sai mai da shi kasa, kamar ne ba haka yake cewa al'ilmu yarfa'u baitan la imada lahu wal jahlu yahdimu baita al'izzi wal karam, ilimi yana daga darajar mutumin da bai da komai, gidan da babu condition ilimi na iya daga shi, wanda kuma ke da daraja da martaba inda yayi ilimi ba to zai koma kasa. Wata rana sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu yana khalifa musulunci kamar da Bukhari ya rawaito, sai ya fita rangadi daga Madina ya tafi kamar ziyara aiki da shugabanni suke har ya kai garin Makka. Kafin ya kai garin Makka sai ya haɗu da gwamnan Makka, ya fito ya tare shi a wani wajen gari, kamar yadda misali idan shugaban ƙasa ne zo daga Yamai zuwa nan Maradigo, ai akwai gwamna a nan garin ko, to gwamna zai fita ya yi dole su karo shi a can hanya wajen kilomita 40 wata gida, ba haka ba ne? To aka fita aka je a taro Sayyidina Umar, sai Sayyidina Umar ya ga gwamna din sai ya tambaye shi, wa ka bari ya wakilce ka a cikin Makka kafin ka dawo, ma'ana wa ka bari acting governor kenan ko, sai ya ce na bar wani, ya faɗi sunan wani bawansa baƙin fata. Mutanen Makka ƙwarin shawa, ka rasa wanda za ka bar musu acting governor sai wannan bawa naka, sai ce ƙwarai koya Sayyidina Umar, ce to me yasa? Yace saboda ya san Alƙur'ani. Sai Umar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya, dama ya faɗa ya ce wannan littafi Alƙur'ani Allah zai amfani da shi ya ɗaga darajar wasu kuma ya maida su ƙasa. Inna Allah la yarfa'u bi hadhal kitabi aqwaman wa yad'u akharin, dama Allah ya yi alƙawarin zai ɗaukaka darajar wasu mutane wanda da ba a san su ba, ba a san kusu suwaye ba, ba a san asalin iyayensu ba, idan suka yi riko da Alƙur'ani sai Allah ya ɗaga darajar su, wanda kuma suka yi wasa da shi sai Allah ya maida su ƙasa. Kalli Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu, baƙin fata ne irin, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gan shi za su shiga aljanna, Bilal na gaba da shi, kamar yadda a duniya Bilal ke shiga gaba yana gyara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hanya, haka shi ma ya shiga aljanna. Annabi ya gani tun a nan duniya sallallahu alaihi wasallam, amma kalli wasu daga cikin ƙurayshawa manya masu daraja wanda suka gaji daraja, kabiran an kabirin su Abu Jahal, su Abu Talib, su Utba da makamantansu da suka ƙi karɓan gaskiya, haka suka halaka cikin kafirci. To haka Allah subhanahu wa ta'ala yake tsara shi. Malam ya ci gaba da cewa nawa yace aw yahwi bihi wa bil jahli yahwi ila asfal darajat darakat, don haka su malamai sune kwalliya ga addinin musulunci, sune kariya gare shi, sune fitila ta addinin musulunci. Ana siffantawa ana cewa malami kamar ruwan sama ne, wanda ruwan sama an sani ya fi dukkanin ruwaye albarka, yana da tsarki, yana da albarka da dabbobi da tsiron da tsiro da mutane, duk wata halitta ta duniya tana da buƙatuwa zuwa ga ruwan sama. To haka duk wani mutum yake da buƙata zuwa ga karantarwar malami na sunna. Al-Imam Ibn Hibban al-Busti ya rawaito hadithi a cikin littafinsa as-sahih daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da Allah yake cewa man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan ila al-janna, wanda da ya kama tafarkin neman ilimi wannan ya kama hanya ta tafiya aljanna. Wal mala'ikatu tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm, mala'iku suna shimfida fukafukansu ga mai neman ilimi, ma'ana shimfidawa ko dai zama ma'anar shi kamar irin yadda soja yake sara ma ogan shi, shine ma'anar shimfidawa, ko kuma ya zama suna shimfida musu, suna musu inuwa, ko kuma ya zama suna zama a duk inda wato masu neman ilimi suna nema musu gafara Allah. To wannan fasara ta fi samun goyon bayan wasu hadisi. Ala ayi halin dai wannan yana ishara zuwa ga falalar ilimi. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa innal alima la tastaghfiru lahu as-samawati wal ard, dukkanin halittu man fi as-samawati wal ard, dukkanin halittun da ke cikin sammai da ƙasa suna newa wa malami gafara.
haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta al-hitan fil ma'i har kifaye wanda ke cikin ruwa basu ba basu a baya ba wajen sanin falalar malamai da malanta al-imam ibn al-qayyim a cikin wajen tafi na shi na ambata wato abin nan i'lam al-waqi yake cewa fuqahaul islami wa man darat alaihim al-futya malaman musulunci da waɗanda ake karɓan fatawa ake tambayar su cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su yace hum bi manzilatin nujum su kamar taurari ne kaga taurari suke haskaka duniya sannan su suke shiryatarwa wa alamat wa bin najmi hum yahtadun a zamanin da idan mutum bai gane hanyar garin da zai je ba to zai kalli sama ne inda dare yayi ya iya lissafin taurari sai ya gane hanyar da zai bi to haka matsayin malamai yake waɗanda suke haskaka duniya suke haskaka wa mutane wato hanyar da za su bi ta alkhairi shi zai Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi aza'u bihi wa naraduhu ila ar-rasuli wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk sanda wani al'amari yazo na aminci ko na tsoro su mutane waɗanda ba su da tsari a rayuwarsu sai su dinga yayata shi su shiga cikin wannan al'amari su ta surutu su ta surutu gaba gabi babu tsari Allah yake ina ma da sun maida wannan al'amarin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da baka sani ba kafin ka sa baki a cikin sa ka tambaya me yi hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi game da wannan masala idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan ko ba a samu hukuncin sa kai tsaye game da wannan masala ba mun ji cewa masu wakiltar sa a duniyar nan sune malamai zaka Allah yake cewa qararuhu ila rasuli wa ila ulil amri min da mazuwa al-amali mazuwa al-amali in a ilimi ne sune malamai idan a shugabanci ne sune shugabanni Allah subhanahu wataala yake cewa da sun yi haka la'alimahu alladhina yastanbitunahu waɗanda ke da ilimi na iya tsakuro bayanai daga cikin alqur'ani da sunna za su san me hukuncin wannan masala Allah subhanahu wataala ya yi wa addinin musulunci wannan gatar kun ga addinan wasu annabawa da zaran annabin ya shude to wannan addini sai ya ta samun matsala ya ta lalacewa har a rasa yadda yake a rasa me yi mai nagarta a cikin shi menene kuma ƙare-ƙare menene ƙarya sai ya cakuɗe gaskiya da ƙarya a rasa kanta amma addinin musulunci Allah subhanahu wataala ya mishi wata falala shine ba za a gushe ba a kowane zamani ana samun malumma masana na gaskiya wanda za su dinga karantar da tsantsar addinin musulunci yadda yake kamar zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka za alqur'ani yana nan yadda yake babu ragi babu ƙari yadda ka ganshi dinnan a yanzu tun zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam haka yake sannan hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya huwace musu malamai masana waɗanda suke karanta su su mana bayanin me ma'anar su su fitar mana da fiqhun da ke cikin su su bayyana mana waɗanda zamu yi aiki da su yaya zamu yi aiki da su waɗanda aka share su aka daina aiki da su bayyana mana wannan falala ce da Allah subhanahu wataala ya yi ma wannan addini kuma ya danka kambi na wannan aikin a hannun malamai to idan muka kalli ire-iren waɗannan nasoshi ɗan uwa masu albarka sai mu gane lallai malamai suna da muhimmanci kenan a cikin wannan al'umma malamai suna da muhimmanci a cikin al'umma musulmi kuma in al'umma a duk inda take in ta rasa malamai babu shakka ta rasa masu shiryatar da ita kuma duk mutumin da ya rena malamai ko ya ki ba su darajar da Allah ya ba su babu shakka yana sakon Allah kuma Allah ya ba su daraja Allah kuma idan ya ba mutum daraja yana so ka tabbatar da darajar nan kar ka inkarta ta haka menene yaya za mu rubu girmama malamanmu ta yaya za mu girmama malamanmu abu na farko da ya kamata mu sani game da girmama malamai shine sauraron ilimi a gurin kada mu yi gaban kanmu kada mu shiga gaba gare su idan muna da malami a cikin mu a unguwarmu ko a garin mu abin da yake wajibi a kanmu in ya bada lokacin shi zai karantar da mu mu kuma mu bada lokacin mu koyi wannan karantawa wajibi ne akan kowa ya tsaya ya koyi akalla abinda zai bauta wa Allah shi duk musulmi wajibi ne akan shi koyi abinda zai bauta wa Allah shi ya san tauhidi ya san ibadar sallah ya san ibadar azumi da sauran ababen da ke kewaye da waɗannan ibadoji waɗanda kowa na yi ma'ana tsarki da alula da wankan janaba da taimama da sauran ababen da ke da alaka da sallah ko azumi sannan wanda ya samu halin wucewa ga abin da yake wannan to fa biha wa ni'mat amma dai wannan shine abu na dole dole wanda sai kowa ya koyi kaga kenan kana buƙatar ka koyi karatun alqur'ani wanda zaka dinga yin sallah dashi da haka sai ka dinga tambayar kanka ya kai dan uwa musulmi ko ka iya karatun alqur'ani wanda ake yin sallah dashi alal aqalli fatiha da surori ko da ƙanana ƙanana ne idan baka iya ba baka makara in dai kana raye to har yanzu kana da dama sai ka tuba daga gafala da ta same ka sannan kuma ka bada lokacin ka koyi wannan sannan tsarki ibadar tsarki da alula da wankan janaba da sauran ibadoji waɗanda dukkanin mu musulmai mun yi tarayya wajen aikata su shin ka tsaya ka koyi waɗannan ko baka koya ba idan kana koyon su sai ka gode wa Allah lalle kana kan turba mai kyau idan ko kana wasa da su ko kuma baka ma koya ba to lokacin tuba shine yanzu yanzu ka tuba ka koma ga Allah ka tashi ka koyi wato ilimi wanda zai amfane ka a rayuwarka ta duniya da kuma ka bayan mutuwa wannan shine abu na farko koyon ilimi a hannun malamai sannan girmama su girmama malamai ɗaya yake da girmama iyaye kamar yadda muka ji cewa ɗan adam yana da iyaye iri to kamar yadda zaka girmama iyaye wato mahaifa haka kuma zaka girmama iyaye wato malamai girmamawa wacce bata saba wa abin da shari'a ta karantar ba tare da wuce iyaka ko kuma gazawa ba sannan abu na gaba da nake so na ambata mana shine hakuri da zamu dinga yi da malaman mu wato ƴan uwa masu albarka akwai wasu mutane a cikin al'umma kamar yadda wani cikin magabata yake faɗa cewa daga cikin abin da za a gane kai mutumin kirki ne a ga kana girmama su su hudu ne na farko su ne shugabanni wanda suke riƙe da al'amarin shugabancin al'umma na biyu su ne iyaye wanda suka haife ka na uku su ne malamai wanda suke karantar da mu addini na huɗu shi ne duk wani mutum da ya girme ka a rayuwa da yake da daraja a cikin mutane daga cikin alamun cewa kai mutumin kirki da kasa abin da kake yi a ga kana girmama waɗannan mutane ku sai ka tsaya ka yi lissafi ka ga shin kana darajta waɗannan bayi da Allah shugabanni da malamai da iyaye da sauran dattawa cikin al'umma da haka wajibi ne akan mu ga darajar malaman mu girmama su abu na gaba daga cikin ababen da ya kamata mu sani na darajar malaman mu shine ambatansu da kyakkyawan zance da kuma yi musu addu'a musamman idan sun shi malaminka wajibi ne da sai zaka ambace shi ya zama abin kirki zaka ambata ba a cewa bai da wani abu wanda ba na kirki ba bai yi wani dan adam ne ta yi yana da wani abu na halayyarsa ko wani kuskure ko wani ra'ayi ko wani tunani da ya gina akai tunanin na iya zama ba haka ya dace ba wannan aiki na iya zama kuskure amma ba daidai bane ka je ka dinga yayata kuskurarsa kamar yadda mahaifinka din tana ƙara kwatance da mahaifi mahaifinka da ya haife ka in ka tsaya kai magana ta adalci ai shi ma ba duka halayen shi ne na kirki ba ko ta yi akwai abu da mahaifinka yake wanda ba haka kake so yayi shi da so samu ne da za ka so a ce ba wannan halin bai tare da mahaifinka haka ne ko ba ka bayyana to shin kana daukan wannan dalili ka ce duk inda ka zauna cikin abokai sai ka ɓaci mahaifinka cewa ran nan ma baban mu yayi kaza ai baban mu bashi da kirki ran nan ma kaza yayi irin yadda muke zama mai ticcin mutuncin malamai kaga ba ma iyayen mu wannan saboda mun san suna da alfarma a kan mu duk da mun yadda mun yi ikirarin ɗan adam ne su kuma sun fada cikin wani abu wanda alal aqalli ba haka ya kamata su yi ba da irin wannan matsayin da aka bayar wa malamin shine ambaton malami da alkhairi sannan nima mishi gafara akan kuskure da yayi da kuma nima mishi uzuri al-imam an-nawawi rahmatullahi alayhi yake ba da labari a cikin littafin shi at-tibyan fi adabi hamalat al-qur'an yace sanda suke ɗan makaranta suna zuwa karatun al-qur'ani idan suka tafi za su je makaranta sai su samu kuɗi sai su sadaka su ba almajiri ko wani mabukaci sannan sai su roki Allah su yi tawassuli su ce ya Allah muna roƙonka wannan sadaka da muka yi Allah dan kai muka yi Allah ka ɓoye mana aibobin malamanmu kar ka bari mu ga matsalolinsu ma'ana kaga ba su ce Allah kar ka bar malamanmu su yi laifi ba dan bai yiwuwa amma Allah kar ka bari mu gani domin idan muka gani mutuncinsu zai ragu a idan to mu ko yanzu bincike muke menene aibin malamanmu muna neman shi ruwa a jallo a ina za mu samu aibin da suka yi don mu samu mu faɗa wannan shine halin da al'ummarmu suke ciki yanzu na imuwa ya kasa za ka ga karatun da ake yi a gaban malaman ba shi da albarka saboda ba mu mutunta su ba waɗannan suna daga cikin ababen da za mu mutunta malamanmu jama'a girmama su yi musu kyakkyawan tunani ambaton su da alkhairi yi musu addu'a da sauransu ina ganin ni ma zan saurara a nan saboda yanayin lokaci lokacin ba shi da yawa Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin abin da muka faɗa wanda ya zama daidai Allah subhanahu wataala ka ba mu damar ikon aiki da shi babu da sanar kuskure ko tuban harshe ko mantuwa Allah subhanahu wataala ka gafarta mana da baki daya ya Allah yadda ka gama fuskokin mu anan ya Allah muna roƙonka ka gama fuskokin mu karkashin ceton manzonka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah waɗannan fuskoki na bayinka kowa na da bukatar sa ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka sa mu gama lafiya muna godiya ga su ainihin malam Salim malam Ahmad Siraj da sauran tawagar sa waɗanda suka ba mu dama muka haɗu na fuskoki masu albarka dan mai majuna da siya Allah wani ya saka musu alkhairi muna ƙara musu godiya akan irin hidimar da suke yi mana wadda ta fi ƙarfin matsayin mu Allah ya saka musu alkhairi zan saurara ala wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa
rahmatullahi wa barakatuh Ayyuha kuma ya sauraron mu na shirin da ke